abinda yaso shi za su sani wa sai a kursiyuhu samawati wal ard yasa lokacin annabi Musa alayhi salam ya hadu da Khidr a tafiyar da suka yi ta neman ilimi lokacin da annabi Musa lokacin da wani tsuntsu ya zo sa minkar dinsa wato bakin sa a cikin teku ya fitar yake cewa Khidr yake ce masa ma naqasa min ilmi wa ilmika min ilmi Allah illa kama naqasa hadha al-ushur idh adkhala min qaru fi al-bahr ba abinda ya ragu ko ya dan tsakuru muka dan tsakura ni da kai na ilimi daga cikin ilimin Allah sai kwatankwacin abinda tsuntsun nan ya tsakura daga wannan teku dan tsuntsu ya tsoma bakin sa a cikin teku ya dago teku ya san wanda yake haka ba abinda aka tsayuwa saboda haka da ni da kai duka in aka hada ilimin mu bai kai abinda wannan dan tsuntsu ya dan dangwalo ba daga cikin wannan teku saboda kaga wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha yasa yace ma utitu min al-ilmi illa qalila yasa dan adam har ya koma ga Allah cikin gano abubuwa yake wanda da bai sani ba kuma kullun cikin bincike yake kaga da ba ku gane abu kaza ba an dawo an san ba san kaza ba ko ana zaton kaza ne daga baya kuma an zo an san hakikan ya abin yake ana bin wata hanya doguwa domin a tabbatar da abu kaza ko dan a cimma abu kaza sannan a lokaci yayi kaga an dawo ana bin wata hanya da take mata kai wannan tsawo ba ita kai tacciya to kullun cikin binciken ilimi kuma ba zai kare ba abinda ka sani yanzu wata rana in aka zo sai ga cewa naka ya zama tsoho an gano wasu hanyoyi ashe ma wanda ba sai ma an yi wannan ba kila wannan kamera da take daukar karatun nan gaba za ta zama abu ne wanda yake bidai an wuce shi wannan duk tsokale tsakalen da ake ta yi a ji wannan abu yana dan kara wucin ya ci tsayawa wancan kaza kaza nan gaba duk za a wuce nan karshe wata kila wani dan abu ne za a dan lika maka a riga shi zai dauki hotonka da duk shi zai jujjuya komai an wuce maganar a tsaya a dasa kamera har a samu wanda yana kula da ita to duk wannan abubuwa ne wanda yau da gobe kullun kara bayyana suke kuma duk suna cikin ilimin da Allah ta'ala ya aje saboda haka wala yusutuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wato kursiyinsa gadansa na sarauta ya yalwaci sammai da kasa wato si'atuhu si'atul samawati wal ard wato da za a dauki sammai duka a dauki kasa sai gaba daya a saka a cikin kursiyinsa to za zama kursiyinsa zai iya shanyi zai iya hade su gaba daya shine ma'ana wasi'a wato ya isa duk ya kunshe su gaba daya ya tattare sama da kasa kaga babu shakka wannan makhluk ne wanda yake azim jiddan wato in kana da girman duniya da abin da yake cikin ta na manya-manyan tekuna al-muhibat wanda suka zagaye ta kana ganin girman samaniya da abubuwan da ta kusa na ban mamaki to da ita da samman duka za kwashe su a tsoma su cikin kursi kuma da zai hade su kaga ashe waɗannan a cikin abin da baka sani ba na makhluqatillah wannan da abin da ka sani kake ta mamakin sa kasa gano hakikanin sa to a kankani ne akan wani wanda baka sani Hassan Ibn Abbas ya zo cewa al-kursiyyu shi kuma a dan wato alakar girman sa da al'arshi kama a dauki wani dan zobe ne a jefar da shi cikin sahara to haka shi kuma kursiyin yake in ka kwatanta shi da al'arshin ubangiji shi yasa ubangiji ta'ala ya sifanta al'arshin sa da girma ya sifanta al'arshin sa da cewa al'arshil azim arshi ne wanda yake mai girma to duk wanda yana nuna maka cikar ikon ubangiji sai ce wala yauduhu hifzuhuma wato tsare sammai da kasa ba za su nawe ba su yi Allah wahala ba wato duk girman nan nasu da yawan nan nasu da abubuwan da suka kunsa da halittu daban-daban da suka kunsa ubangiji ya kula da duk abin da yake gudana abin da zai fito daga ciki da abin da zai shiga sama da abin da zai fito daga kasa da abin da zai shiga cikin kasa ubangiji dai ya san la yazubu annahu mithqala dharratin fil ardi wala fis sama babu kwatankwacin kwayar zarra da za ta boye wa Allah a kasa take ko a sama don haka la yaudu hifzuhuma wa huwa al-aliyyu ubangiji shine wanda yake madaukaki anan al'ulu ya kunshi uluwus sifa uluwuz zat uluwul mulk to dukkan wani nau'i na uluwi na daukaka ubangiji ya sifantu da shi ya sifantu da uluwuz zat zatin sa sama take ba cakuda take da zatin halittu ba ya daidaita akan al'arshin sa rahmanu ala al'arshi istawa sabbih isma rabbikal a'la huwa al-qahiru fawqa ibadi ubangiji sama yake haka wannan shine uluwuz zati ya shiga karkashin al-aliyu sanan ya uluwuz sifa sifar sama take da sifar kowa sifofin sa duk sifofi ne na kamala sunayen sa sune mafi yakin haka uluwuz sifa haka nan uluwul mulk mulkin sa sama yake na kowa kowa kasa yake da ubangiji babu abin da yake gudana cikin mulkin Allah ba tare da wato yardarsa ba saboda haka wannan al-aliyu ya kunshi al-uluwul mutlaq wato cikakkiyar daukaka ce uluwuz zati uluwuz sifati uluwul qadari uluwul qahri uluwul mulk cikakkiyar daukaka ubangiji ya sifantu da wannan al-azim wanda yake babba babu wani abin da yake sama da shi a girma duk wani abin da za a sifanta shi mai girma to girman sa kasa yake da girman Allah ta'ala wannan ita ce ayatul kursi ka kula da irin ma'anonin da ta kunsa lalle ka iya cewa a'zamu ayatin fi kitabillah domin ta faɗi haƙiƙanin sifar ubangiji shi yasa take razana dukkan wasu shedani duk wani shedani yana tsoron ayatul kursi karanta ta yake da amfani lokacin kwanciya bayan tashi daga bacci lokacin sallah abin da lokacin tashi daga bacci lokacin bayan salloli na farilla wato a kulare daban-daban za ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar akan karanta ta saboda waɗannan ma'anoni masu girma da ta kunsa na fito da wato girma na Ubangiji ta'ala to sai kuma abu na gaba shine zikiri na gaba shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 maratin ba'da salati al-maghrib was-subh wato mutun yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki cikakken mulki nashi ne kuma cikakkiyar godiya da yabo da kirari nashi ne yuhyi wa yumiitu shine wanda yake kashewa shine yake rayawa shi yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai 10 maratin mutum ya faɗa sau 10 bada salatul maghribi wa salatul subhi bayan sallar maghriba ko bayan sallar asubahi wannan duk ya zo a cikin ruwayoyi daban-daban to wannan abubuwan ya tara hanyoyin hadisin daban-daban waɗanda suke bada wannan ma'ana hadisin Abu Dharr ne Abu Dharr al-Ghifari Jundub ibn Junada radiyallahu ta'ala anhu ya zo kuma hadisin Abu Huraira har ila yau sai duk gaba ɗaya aka hada hadisin shine yake bada wannan abin da ya kawo anan Annabi sallallahu alaihi wasallam man qala fi duburi salati subhi wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illa Allah zuwa karshe 10 marrat kutibat lahu 10 hasanat wa muhiya anhu 10 sayiat wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana yawmuhu dhalika fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa min ash-shaytani ولم ينبغي لذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله تعالى واتو بايك صلى الله عليه وسلم من قال في دبر صلاه الصبح باين يا جماعه صلاه الصبح وهو ثاني رجليه ينا قفافونسا اكن النادي بي ميكي قفاسه ما واتو باين ياي سلمى يدا قفافونسا سكي كافو ما ميكي سو قبل ان يتكلم بي فارا مغانا دا كووا با sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir yuhyi wa yumiitu wa nazu arwaya guda daya galibin abin nan da yake zuwa babu yuhyi wa yumiitu sai a wannan ruwaya kawai yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan sau 10 ya faɗa ya maimaita har sau 10 annabi ya ce kutiba lahu 10 hasanat za a rubuta masa lada wato lada guda goma wa muhiya anhu ashru sayya za a kankare masa laifuka goma wa rufi alahu ashru daraja za a dauka kashi daraja goma wa kana yawmuhu zalika fi hirzin kuma zai kasance a wannan ranar yana cikin tsaro min kulli makruhin daga dukkan wani abinki to zai zama cikin tsaro daga dukkan abinki wa hurisa min ash-shaytan kuma za a tsare shi daga shedan ولم ينبغ لذنب ان يدركه في ذلك اليوم كون بيوا وني ذنب يا رسكي شي يايي واتو يا سامي شي هاري مسا الا دومين ان تسري شي daga shedan an tsare shi daga dukkan abin da zai cuce shi haka babu wani zanibi da zai riske shi ya masa illa illa shirku billah sai in ya shiga shirka ne to shikenan duk ya rushe abin da ya fada kalmar da ta fara da la ilaha illallah mutum kuma yayi shirka to ya rushe ta don haka duk abin da yake so ya samu na kariya daga Allah ko ba zai samu ba to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wata ruwaya zo ba'da salati al-maghrib sannan ya faɗa bayan maghriba shi ma zai samu wannan wannan hadisi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin jami'u at-tirmidhi kuma sheikh nasiruddin albani a cikin silsila sahiha ya inganta hanyoyin hadisin wanda da can ya raunana kalmar wa huwa sanir rijlaihi yace wannan kalmar shazza ce kuma bata zo ba sai a hanya ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin wa huwa sanir rijlaihi yana wato kafafuwansa aka nan nade bai ware su ba to sai ya ga ya samu shahidi ya samu wata riwaya ina jin a cikin musnad abi ya'la ne ta tabbatar da wannan sai ya ce to ya sauka daga ra'ayin rawan kalmar sanir rijlaihi ya tabbatar da cewa tana nan to yana nuna sifar da ya kamata wato cike yana nuna yana nuna gaggawa wato gaggawa wajen fadar ta kan ma ka bata lokaci da zarar ka gama sallah kana gurin da kake zaune baka tashi ba baka shiga hada-hada ba baka yi kowa magana ba to ka fadi wannan to zaka samu wannan garabasa shi ma za mu ga cewa a ciki tauhidi ne da wato tauhidi ne kalmar ta kunsa girmama ubangiji ne dukkanin abubuwan da ake neman mafaka da su a gurin Allah Ta'ala zaka cewa sun kunshi tauhidi wanda yake nuna maka tauhidi shine kodurwa ko meye kake bukata a gurin Allah to ka biyo ta hanyar tauhidi zaka bi ta hanyar shirka to matsala zaka samu in baka gyara zuciyarka ba tsakaninka da Allah matsala zaka samu shi yasa zamu ga duk kalmomi na neman tsari na neman wato wani wata katanga wata kariya daga Allah zamu ga ana amfani da kalmomi da suke tabbatar da tauhidi da farko cikin cewa wannan abu shi ake bukata ya zama ne ya samu gindin zama a zuciyar dan adam ya kankama sosai to in ya kankama komai zai zama da sauki komai mutum kuma yake so ya samu shiga a gurin ubangiji ya zama dan lelan ubangiji shikenan zai rika mani zai rika bashi to amma idan aka samu tangarda ta fuskar tauhidi to a gaskiya kuma komai in ka gama mutum ya samu to ta lalace ubangiji ta alake masa amma ba wajen ya cancince ya samu wannan ba sai na gaba hadisin ummu salama hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha wanda yana cikin sunan ibnu majah shi kuma ya ce allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wato allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya allah ina roƙonka ilimi wanda yake mai amfani wa rizqan tayyiban da arzikin da yake mai kyau wato arzikin da yake na halal wa amalan mutaqabbalan da aikin da yake karbabbe ba'da salami zai fade shi bayan sallama min salati al-fajr bayan yayi sallama daga sallar asubahi wato waɗannan sune kalmomin da suka zo a cikin hadisin ummu salama da adan zai fada allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan Allah ina roƙonka ilimi mai amfani ina roƙonka arziki mai kyau ina roƙonka kuma al'amal amalan mutaqabbalan wato ilimin da yake aikin da yake karbabbe wanda shi ma wannan kusan shine abinda dan adam yake bukata a rayuwarsa ya samu al-huda wa dinul haqq al-huda shine al-ilmun nafi'a dinul haqq shine al-amalus salih waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke raya rayuwar ɗan adam in ya rasa waɗannan abubuwa biyu ya zama na baya da ilimi mai amfani, ko yana da ilimi amma ba mai amfani ba, ilimi ne gurbatacce mara kyau, ko ya zama na yayi ilimin amma kuma bai da al'amalus salih, bai da aiki na